Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, da 49. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyo amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. A kasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alpha Radio Kumasi. Bayan haka za a iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Yanzu ma Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Safina ta Sada Sudangi da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin yau Talata 11 ga watan Satumba na shekarar 2018. A cikin shirinmu na yanzu za ku ji cewa kasar Ghana yanzu haka ana can ana shirye-shiryen bikin jana'izar tsohon babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya Kofi Annan, wanda ya rasu ranar 18 ga watan Agustan da ya gabata. Za kuma ku ji cewa a Najeriya masana harkokin shari'a na ci gaba da yin muhawara game da kudaden da masu goyen bayan 'yan takara za su iya kashewa don taimaka musu neman zaɓe. Yau muna son mu ji daga gare ku, shin ya kuke kallon yadda wasu ke saiwa 'yan takara form din neman zaɓe? Lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce 1-202-205-2655. Kada a manta a sanya alamar tarawa a gaban lambar. Za kuma ku ji labaran wasanni daga jamhuriyar Niger, amma duk sai bayan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga labaran duniya. A yau Talata ne Amurkawa suke bakin cikin zagayowar ranar harin ta'addancin 11 ga Satumba, wanda ya kashe akalla mutane 3,000 a jihohin New York, Virginia da Pennsylvania a nan Amurka. Shugaban Amurka Donald Trump yana halartar bikin zagayowar ranar 11 ga Satumba a Shanksville a jihar Pennsylvania, kusa da inda jirgin saman kamfanin United mai lambar tafiya 93 ya fadi bayan da fasinjojin cikin jirgin suka kwace jirgin daga 'yan kungiyar ta'addanci Al-Qaida da suka fashin jirgin. A ayyanawar shugaban kasar na shekara-shekara da ya ayyana 11 ga watan Satumba a zaman ranar kishin kasa, Trump ya ce wannan mummunar aika-aika ba ta dakushe kudurin kasar kan 'yanci ba. Shi kuma mataimakin shugaban kasa Mike Pence yana halartar bikin a ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon ga iyalan waɗanda aka kashe lokacin da jirgin saman da aka yi fashin sa ya afkawa ginin. A can birnin New York kuma ɗaruruwan mutane da suka tsira da iyalan waɗanda suka mutu sun tara inda tagwayen ginin cibiyar hada-hadar kasuwancin ƙasa da ƙasa take kafin jirgin saman guda biyu da aka yi fashin su afkawa ginin. A yau Talata an ba da umarnin kwashe mutanen da ya zama tilas a jihohi 3 na Amurka. Jami'ai da masana masu hasashen yanayi suka yi kira ga jama'a da su zauna cikin shirin isowar iska mai matsanancin ƙarfi da ruwan sama kamar da bakin ƙwarya daga mahaukaciyar guguwar da aka lakaba wa suna Florence. Cibiyar lura da guguwa ta ƙasa ta ce tana tsammanin guguwar mai haɗe da haɗari za ta isa jihohin North Carolina da South Carolina a yammacin Alhamis har zuwa Juma'a. Florence na da ƙarfin mataki na 4 da iskar da ke gudun kilomita 220 a cikin awa ɗaya. Masu hasashen yanayi suna tunanin za ta ƙara ƙarfi a yau Talata ko gobe Laraba. Guguwar da ke amfanin mataki na 4 na da ƙarfin cire rufin gidaje da ciro itatuwa daga tushensu, kawo ɗaukewar wutar lantarki da mai da yankunan wuraren da ba iya zama a cikin su ba na tsawon makonni ko watanni. Labaran duniya kuke sauraro daga sashen Hausa na murya Amurka a nan Washington DC. Kasar Zimbabwe ta kafa dokar ta ɓaci ta gaggawa akan bullar annobar cutar kwalara da ta barke a Harare, babban birninta, bayan da mutane 20 suka mutu sakamakon wannan cuta da ake kamuwa da ita ta sanadiyar shan gurɓataccen ruwa. Ministan Lafiya Obadiah Moyo ya ce fiye da mutane 2,000 suka kamu da cutar. Gine-gine da suka rushe a birnin shi ya kawo rashin ruwan sha mai kyau, wanda ya sa mazauna wajen dogara akan buɗaɗɗun rijiyoyi da rijiyoyin burtsatse da suka gurɓata da kwatami da najasa daga bututun da suka lalace domin samun ruwan sha. Fiye da mutane 4,000 ne suka mutu, dubata kuma suka jikkata a barkewar cutar a shekarar 2008. wani sabon littafi da ya farin jini akan yadda shugaban Amurka Donald Trump yake gudanar da mulkinsa da gwamnatinsa ya fito kasuwa yau Talata. Littafin da ɗan jaridan bincike Bob Woodward ya wallafa mai suna Kaji tsoron mulkin Trump a fadar White House ya yi nazari da caccaka sosai akan mulkin watanni 20 na shugabancin Trump mai cike da rikice-rikice. Amma ya gaya wa gidan talabijin na NBC cewa in baicin shugaba Trump bai taba ganin shugaban ƙasar da bai san ainihin abubuwan da suke faruwa ba. Trump ya kushe littafin tun kafin a sake shi, inda ya bayyana littafin tamkar wasa kuma wani hari cikin har-hari akan shi. Tunil littafin har ya kai matsayin farko cikin littafan Amazon masu farin jini, amma Trump ya ce Woodward ya yi amfani da kafofin da ba a bayyana ba kuma ba su kamata ba. Ya ce yawancin waɗanda aka ambata tuni suka ce ambatarsu da aka yi a cikin littafin almara ce.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A jiya Litinin ne gawar marigayi Kofi Annan, tsohon babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya ta isa kasar Ghana yayin da ake shirin jana'izar sa. Wakilin sashen Hausa Redwan Abbas ya aika mana da ƙarin bayani.
An dai tarbi tare da karban gawar da wani dan gajeren al'ada na sojojin Ghana. A bisa shugabancin shugaban kasa Nana Akufo-Addo, Akutuka International Airport inda ƴan jarida na gida da na ƙetare sun kai ca. Dangi da abokan arziki sun dinne wurin da kuke-kuke yayin da aka sauko da gawar cikin tutar Majalisar Dinkin Duniya. Daular Asante Manda yankin sarautar kuma musu gabatar da adda irin ta al'ada ga ɗansu ɗan uwa kuma abokinsu da ya koma gunkakanninsa kamar yadda al'adarsu ya nuna. Shugaba Akufo-Addo da wata tawaga ta musamman suka amshi gawar take aka canza tutar Majalisar Dinkin Duniya da ta Ghana. Daga nan aka wuce da gawar zuwa Accra International Conference Center inda aka kimfita shi al'umma kowa ya zo ya gabatar da girmamawarsa na ƙarshe da ban kwana da shi. Ranar Laraba babban sarkin Asantawa Tunfo Sai Tutu zai gabatar da al'adunsu kasancewar sun lakana wa mamacin sarautarsu na Asantawa mai take Busumuru, wato takubin sarautar Asantihinni. Za a bai wa ƙabilarsa na Ukwamu dama su masu gabatar da al'adunsu. A ranar Alhamis 13 ga wata za a shimfiɗi gawar a gaban na Accra International Conference Center inda manyan mutane kawai haɗa da ma'aikatar diplomasiya, gabanin kasashen duniya da mambobin Majalisar Dinkin Duniya za su gabatar da girmamawansu na ƙarshe da ban kwana da shi. Za a dai binne shi a sabon makabartan sojojin Ghana a ranar Alhamis bayan wasu al'adu irin nasu da harba bindiga har sau 17 na girmamawa. Redwan Allah Muktar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
Madalla a gaida Redwan Abbas. A yanzu haka muhawara ta kaure tsakanin ƙwararru a fannin shari'a a Najeriya akan kuɗaɗen da ya kamata mutum ko ƙungiya ta kashe ko ta ba ɗan takara gudunmuwa don neman zaɓe. Wakilin sashen Hausa Nasiru Adamu El-Hikaya ya tattauna da wani lauya mai zaman kansa akan wannan batun.
Ina tare da barista Modibo Bakari, lauya mai zaman kansa a Najeriya. Me zaka ce kan yadda lauyoyi suka shiga muhawara cewa ba a bawa ƴan siyasa gudunmawar da ta wuce naira miliyan 1 in an bayar kuma ta saba wa dokar zabe ta 2010, musamman ma yadda ake cewa ana ta sayawa ƴan siyasa takardun tsayawa takarar zaben fidda gwani?
To ka san ita sayan takardar siyasa wato form, nomination form da expression of interest ɗaya din daga cikin sharuɗa na tsayawa zabe, sharuɗa da tsarin mulkin Najeriya ya faɗa ba wanda yake tsayawa zabe sai in jam'iyya ta tsayar da shi. Bisa ga wannan ne dokar Electoral Act wato na 2010 ta gayyada kudade kuma na campaign wato donation na campaign. To akwai bambanci tsakanin campaign donations da kuma sayan form. Sa'annan kuma akwai bambanci tsakanin ba da donation na mutum daya da kuma in gungun mutane ko group ɗin mutane da yawa suka hadu suka ba da gudunmawa. Domin sayan form za a dauke shi ne kamar taimako da karara ne ba na kudi bane.
Wato wannan ra'ayi ne ko kuma yana nan a cikin a rubuce karara a wannan dokar ta zabe.
Ita dokar ta zabe ba ta yi maganan form ba nomination form ba. Abinda ita dokar zabe take fada political donations na kudi da ake bayarwa.
Shin a ba da gudunmawa barista Modibo Bakari ta sayan form shi baya cikin campaign kenan?
Campaign daban da sayan form domin
idan ba a bada wannan a kashe wannan form din ba za a iya ma shiga campaign din ne.
To ka san sayan form din da kansa idan ka duba akwai wasu masu bada taimako wasu gine-gine kamar a yi ofishi na campaign ko kyauta ko kuma aro a yi campaign akwai kuma masu bada gudunmawa ta motoci. To ka san kuma ba mota ma wadda ba tafi miliyan ɗaya ba wanda ake bayarwa idan ka duba motoci suna da abin nan da yawa. Donation wato gudunmawa ko taimako na kuɗi akwai bambancin sa da taimako na kayayyaki kamar forms ko motoci ko gidaje inda za a yi office na campaign ko kuma wasu abubuwa na hidimomi.
Zaɓin baya wani lokacin za ga kamar zaɓen 2015 shi Buhari ya kafa wani asusu ne da mutane ke sa kamar naira 100 ne ma katin kawai ake bada gudunmawa. Ke za watakila mutane suka ga da wannan karin ma inda haka aka yi da ba a kawo ma irin waɗannan maganganun ba. Don shi ma Atiku Abubakar na PDP an saya masa irin wannan takardar takarar kusan naira miliyan 12.
Kusan ma ya zama salo ma yawancin 'yan takara duka sai dai abun da za ka duba wani lokaci da aka zaga ta bayan fage ya iya samu su ne ma suke ba da kudaden da suna mutane ne suke taimakonsu. To amma wannan bangare ne na bincike na 'yan siyasa da kuma nazari da ake musu. Amma bisa ga doka dai waɗanda suka gani a zahiri da shi ake amfani mutane ne da suka haɗu gungun mutane da yawa kila ma kowa abun da ya kawo bai kama miliyan 1 din ba. Kamar lokacin takara da aka yi na 2015 wanda kake faɗa ai naira 100 da ake bayarwa wani idan aka tattara su sun kai billions da yawa. Amma kuma ba za ka dauki mutum daya ka tsaye da shi kace nasa abun da ya bayar ya kai ma koda naira 1,000 ma ai ana tara ma ana launching a ce billions kamar yanzu PDP a lokacin 2015 ai an yi ka appeal phone wanda aka tara billions da yawa kowa ya yi abun da ya bayar kila ma bai kai miliyan ɗaya ba. To kaga wannan ba za a ce an zarce ko kuma an wuce ka'ida wanda hukumar dokar zabe ta kayyada ba.
A gaida Nasiru Adamu El-Hikaya. To yau muna son mu ji ra'ayoyinku ne akan shin ya kuke kallon yadda wasu ke saiwa 'yan takara form din neman zaɓe. Sai a kira a bayyana ra'ayi.
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama. A kira 202-205-2655. Domin a bayyana ra'ayi 202-205-2655.
Mun samu kira na farko daga Maiduguri. Salamu alaikum, da wa muke magana daga Maiduguri?
Ibrahim Ahmad.
To Mallam Ibrahim, muna jin ka.
Cin tara kudin nan gaskiya ne haka daidai ne ko?
To an shi sa muke son kai ka gaya mana ya kai ya kake gani?
Na ra'ayi na ba daidai ba na. Kuma na gwamna ce 22.5 million.
To kana gani bai dace ba kenan?
A kuma ma ba zan state. A Maiduguri. Mutane kusan 22 ne suka sayi wasu mutum 22.5 million. Mutane 22.
Mutane 22, so su ma kana gani duk da a kungiyance suka haɗa kuɗin bai dace ba kenan?
Ina zai dace. Mutane suna nema ba ka kuɗi ba komai abu ɗaya a sayan 22.5 million mutane 22. Suna neman gwamnan Borno State kawai.
To mun gode Mallam Ibrahim Ahmed daga Maiduguri. Yanzu kuma bari mu je Kaduna.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana?
to layin malami daga Kaduna ya goce sai a ko in ce sai ka saki gwadawa Allah kila ya baka sa'a ka samu to kamar da yadda kuka ji yau muna son mu ji ra'ayoyin ku ne shin ya kuke kallon yadda wasu ke saiwa ƴan takara form din neman zabi a daidai wannan lokacin da ake shirin zaben shekarar 2019 har yanzu dai muna nan a Kaduna
Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
Wa alaikum assalam da wa muke magana.
Shugaban masu kiran waya na gidan rediyo BOA na Najeriya, Alhaji Musa Garo mai rediyo recorder kasuwar Kakuri na Najeriya.
To Alhaji Musa Garo muna jinka.
To malama Maryam Dauda ne miki fatan alkhairi fa.
To nagode kai ma haka.
To alhamdulillah. To gaskiya al'amari ne abin da nake dubawa dangane da kamar cewa shugaba ko gwamna ticket na takara. Ni na ganin ba abin da ya kamata ita wannan kungiyoyin abin da ya kamata ba wai muna jin haushin an cewa shugaban kasa ko gwamnan mu na Kaduna na Kaduna ba yanzu kin ga kamar ni yanzu ina saddawa takar dan majalisa na jiha ko na tarayya ba da kudin da cewa na tike din me zai hana wannan kungiyar ta rika dauko irin mutane suka san za su iya takarawa akan wannan al'amarin da sai mun tike ta ba su ba domin yawanci tike din fa shine matsala fa dan haka ni abin da nake dubawa irin wannan gaskiya ba ta gwaninta bane wardan siyasa ma zai iya dojewa da wani wata kungiya ya ce a sai mai tike din ya bada kudi a koye kar a fiya mu duk mun san irin wannan burin din ba inda zai ta al'umma ya kamata a fito a rika mutane gaskiya da rikon amara a tashi lafiya Alhaji Musa Garo nagode na ra'ayi kenan
to mun gode Alhaji Musa Garo yanzu kuma bari mu je Nasarawa
mai magana shugaban muryar Nasara Abubakar Alhassan Gani Kyana Makani Village Kyana
to mallam Abubakar muna janka
a gaskiya saboda Allah dole wani zai tsama wani form saboda kuɗi wanda ake sa na form gaskiya yana yawa to wannan yawa din da yake sa wani dole sai ya saya maka kuma gashi jama'a ana so wannan dan takarar to in bayana da kudi dole sai an saya mishi to da kan da mai roko yan siyasa su yi hakuri su sa kudin
su sanya kudin daidai gwalgwado kake nufi
ni kalla kamar sai mun shiga nagode Abubakar sai gane action daga makani bin kiyana
to mallam Abubakar kenan daga Nasarawa mun gode da ra'ayinka yimin sake samun wani kiran daga Kaduna
Hajji Maryam Dauda barka da yammaci
barka ka dai mallam Murtala kana lafiya
lafiya lo Hajji Maryam Dauda sunana Murtala ne ina kiran ku daga garin Gasa a Kaduna Taliyar Najeriya kuma cikakken memba kungiyar masu buwa na Najeriya nan murya Amurka sashin Hausa
to mallam Murtala muna jinka
gaskiya kin ga mun san da siyasar da lokacin su shi a cisha gari da sauransu a cikin ai mun san da jam'iyya ne da masu kishin jam'iyya ke hada kudi a dauki dan takara da ya cancanta so abinda muke so idan dan takara ne da ya cancanta mu za mu dauka kudin mu ne ma mu bashi duk wani ayyuka na namu dan yi mana dan mu amma idan yace a ja ne wani kudin shi kin san siyasa da yawa su kudin banki suke cin bashi idan suka ciyo miliyoyin kudin fa kina ji fa dole sun maida mu da banki kudin su su samu riba to amma ni ina ga abu ne mai kyau mu fara cire kudin mu muna biya muna zaben mutane muna biya mu sai musu form da comments da su san cewa lalle muna ganin su kuma a kowanne lokaci muna da dawo mu musu kiranye dan mu muka sai musu form dama da fatan za ku tashi lafiya Hajji Maryam Dauda
to mallam Murtala mun gode da ra'ayin ka yanzu kuma bari mu je Bauchi Assalamu alaikum da wa muke magana daga Bauchi
Assalamu alaikum magana da Ibrahim ne
to mallam Ibrahim muna jinka
gaskiya yana ga wannan almubazaranci
to me yasa kace haka
gaskiya din ne sai ka ga halin da kike a kasan namun abun da yake Allah ka sanar cikin halin haulai amma ga abun da yake nan wannan
to mallam Ibrahim mun gode da ra'ayinka yanzu kuma bari mu je Kebbi Assalamu alaikum da wa muke magana daga Kebbi
kuna magana da Abdullahi mai zuma bi na'uwa
to mallam Abdullahi muna jinka
ai ni na ra'ayi kamar waɗannan da suka hada ma shugaban kasa kudi
ai
duka taimaka mai da waɗannan kudin ni na yi murna haka na ji dadi
to
dan ya cancanta a yi mai haka ne shi yasa sun kai mai sannan ni kuma a tiku ba gudu lokacin duk yayi to in Allah da nayi alƙawarin zan ba naira 2000 shi ma ya cancanta saboda mun samu hadarin ruwa nan ya zo da kai ne garin mu bela oya gani kuma don haka ni kuma ya ban shawa eh Allah ya tsaya da sai na sani yana dubu kawu a taimaka mai suka faso din ne.
To mun gode Mallam Abdullahi mai zama, yanzu kuma bari mu je jigawa.
Wa alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana?
Ina magana da Alhaji Ahmad ke hadisa.
To Alhaji Ahmad muna jin ka.
To gaskiya sai in takara kom wallahi abun kunya ne.
To
saboda in takara nan da ake tsaya musu fam ba mu ga wani aiki da suka dina na kasa ba, kuma ilmu yan gudun hijira ma ba mu san ma abin da suke yi wa gwamnati ba. Dan babu wani abin arziki da mu suke mana a nan Jigawa State. Dama ina fata Allah ya sada in kama kuma ya tsaka.
To gashi ko ka kamo murya Amurka.
Yauwa, mu ga gwamnatin za ta Jigawa don Allah da annabawan shin ba ta san da yan gudun hijira ba ne a Jigawa.
To Mallam Alhaji ko ince Alhaji Ahmadu, da fatan gwamnatin jihar Jigawa ta ji wannan bayani, annan kuma zamu da sa'aya sai gobe idan Allah ya kai mu zamu sake baku wata damar. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, agogon mu anan yana ci a karfe 4:50. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Wasanni a takaice.
Za mu soma labarin wasanninmu na ranar yau da jamhuriyar Nijar, inda a gobe Laraba ne idan Allahu ya kai mu za a soma wasannin kusa da na ƙarshe na tankaɗe da rairaya na rukuni na biyu na zangon wafo ko kuma ifuwa na ƙungiyoyin ƙwallon ƙafa na 'yan ƙasa da shekaru 20 na nahiyar Afirka. Ƙungiyar jamhuriyar Nijar ita ce za ta goga da tarayyar Najeriya da ta taho ta ɗaya a rukuni na biyu, sai kuma ƙasar Ghana da ta taho ta ɗaya a rukuni na jamhuriyar Nijar rukuni na farko, za ta goga da ƙasar Cote d'Ivoire ko Ivory Coast. Ƙasar Ivory Coast ita ce dai ta taka rawar gani sosai bayan da ta lailaye Burkina Faso da ci 3 da nema domin neman cancantar kai ga wannan matsayi. Ita Burkina Faso din a wasan ta na farko ita ce ta make tarayyar Najeriya da ci 2-1. Ƙungiyoyin da suka kai wasan ƙarshe su ne za su hidda ɗaya daga cikinsu domin zuwa ƙasar Rwanda a wasanni na nahiyar Afirka na 'yan ƙasa da shekaru 20. A wani fagen kuwa duka dai jamhuriyar Nijar, yanzu haka dai masana sha'anin ƙwallon ƙafa na ci gaba da tofa albarkacin bakunansu don lokacin da ƙasar Misira ko Egypt ta lailaye jamhuriyar Nijar da ci 6 da nema a tankaɗe da rairaya na neman shiga wasannin ƙwallon ƙafa na nahiyar Afirka na shekara ta 2019. Jamhuriyar Nijar ta sha kashi 6 da banza hannun ƙasar Misira a garin Alexandri a kasar ta Egypt a ranar Asabar ta gabata, abinda ya sa waɗansu ke ganin ciwa da wuya Nijar ɗin ta kai labari a wannan rukunin. Duk da yake kasar Tunisia da ke kan gaban Nijar ɗin tana da maki 3 ne, yayin da Nijar take kutal a wannan rukuni da maki 1 kacal. Amma na Hausawa ke cewa ba a sani maci to ba sai miya ta ƙare. Babban abin farin ciki a wannan wasar shi ne kasa cin gola a bugun daga kai sai mai tsaron gida ko penalty guda biyu da Mohamed Salah da ke buga ma kungiyar Liverpool ɗan ƙasar Misira, wanda shi ne yanzu haka tauraruwar sa ke kalla a wannan ƙasar a fagen wasannin ƙwallon ƙafa. Idan muka leƙa a kungiyar ƙwallon ƙafa ta tarayyar Turai ko UEFA, yanzu haka dai a yau Talata ɗin nan ne kungiyar ƙungiyoyin ƙwallon ƙafa na ƙasashen Turai ACA ta amince da a ƙirƙiro wasa ta 3 da wasannin ƙwallon ƙafa na club inda ke cikin kungiyar ƙwallon ƙafa ta Turai din UEFA. Wannan ko a wani taro da suka yi split a kasar Croatia yau din nan, inda shugaban kungiyar ƙwallon ƙafa na Juventus da Tirana ta kasar Italiya da shugaban kungiyar ƙungiyoyin ƙwallon ƙafa na Turai ACA Andrea Agnelli suka yi bayanin cewa sun rage sun amince da ƙirƙiro wannan gasa a nan gaba da ke kasance
daga ta uku ta club club inda suka fito daga cikin kungiyar kwallon kafa ta Turai wanda ake ganin kungiyoyi masu rauni ne na kwallon kafa ta su cin gajiyar wannan gasar wadda ake tunanin za a soma ta a shekara ta 2021 Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar
yanzu kuma sashen muryar Amurka na yau wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka a lokacin da yake ziyara Amurka ta kudu sakataren tsaro Jim Mattis ya kira bala'in da ke afkuwa a kasar Venezuela a matsayin yanayin tursasawa da bil'adama ya kirkiro ko ya samar wannan ba abu ne daga Allah ba yace wannan ba abu ne wanda za a ce Allah ne ya kawo shi ba a gaskiya ma suna zaune ne akan albarkatun mai suna da damar maki masu yawa ga al'ummar su gwamnatin Amurka na takeicin yadda gwamnatin Maduro take matattalin arzikin kasar wanda yake bunƙasa rikon sakainar kashi muna tare da jama'ar kasar Venezuela da irin cin zarafi da aka tursasa su ciki daga wannan gwamnatin mai mulkin kama karya ko danniya wanda hakan zai sa wasu barin kasar a cewar sakatare Martins shugaba Nicolas Maduro ya caccaki makotan kasashen shi da suka yi nuni da irin gazawar gwamnatin shi barazana sakatare Martins ya ce Maduro ya sani cewar ba mu taba warware matsalolinmu ta irin wannan hanyar a wannan rayuwar kuma dukkan kasashe masu bin tafarkin mulkin demokradiyya za mu hada kai mu yi watsi da ajiye bambance-bambancen da ke tsakaninmu Simon Bolivia fitaccen sojan Venezuela kuma dan siyasa wanda ya enta kasar Venezuela, Bolivia da Colombia suka samu yancin kansu daga mulkin turawan Spaniya ya taba cewa shugabanci da yafi kyau shine wanda gwamnati ta samar da tsaro da harkokin siyasa masu karko da daurewa Mr. Maduro da mukarraban shi a cewar sakatare Mattis sune suka keta ka'idar wannan furuci da Bolivia yake alfahari da shi demokradiyya da gudanar da mulki bisa dokokin kasa yancin yan kasa da haƙƙin bil'adama ba abun wasa bane a cewar sakatare Mattis yana da muhimmanci a tuna da haka idan ana dubawa ko ana nazarin abubuwa da shugaba Maduro yayi na daidaita gwamnatin demokradiyya a kasar Venezuela daya daga cikin kwarewar aikin soji shine samar da ingantacciyar demokradiyya walwalar yan kasa wanda za a ga haka a kasar Brazil, Argentina, Chile da Colombia a cewar sakatare Martins amma ba za a taba ganin haka a kasar Venezuela ba haka ba za a ga hakan a kasar Nicaragua ba inda ake amfani da soji wajen cin zarafin yan kasa don kaiwa yunkurin zama kan karagan mulki a cewar sakatare Martins don kawo ƙarshen wannan gwamnatocin danniyar gwamnatin Amurka na buƙatar faɗaɗa aiki da ƙawayenta da abokan hurɗa waɗanda suka ƙudiri aniyar ƙarfafa mulkin demokradiyya da kuma gudanar da harkokin mulki kamar yadda doka ta tanada a ƙasashen yankin arewacin duniya sharhin muryar Amurka kenan na yau wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka
to yanzu kuma ga labarai amma wannan kara a takaice Lata Amurkawa suke bakin cikin zagayowar ranar harin ta'addanci 11 ga watan Satumba wanda ya kashe akalla mutane 3,000 a jihohin New York, Virginia da Pennsylvania a nan Amurka. Shugaban Amurka Donald Trump yana halartar bikin zagayowar ranar 11 ga Satumba a Shanksville a jihar Pennsylvania kusa da inda jirgin saman kamfanin United mai lambar tafiya 93 ya fadi bayan da fasinjojin cikin jirgin suka kwace jirgin daga yan kungiyar ta'addancin Al-Qaida da suka yi fashin jirgin. A yau talata an ba da umarnin kwashe mutane da ya zama tilas a jihohi uku na Amurka. Jami'ai da masana masu hasashen yanayi suka yi kira ga jama'a da su zauna cikin shirin isowar iska mai matsanancin karfi da ruwan sama kamar da bakin kwarya daga mahaukaciyar guguwar da aka lakaba wa suna Florence. Kasar Zimbabwe ta kafa dokar ta baci ta gaggawa akan bullar annobar cutar kwalara da ta barke a Harare babban birninta bayan da mutane 20 suka mutu sakamakon wannan cuta da ake kamuwa da ita ta sanadiyar shir gurbataccen ruwa.
Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yau, sai kuma gobe idan Allah ya kaimu za ku ji abokan aiki mu dauke da wani sabon shirin. A madadin Safina ta Sara Sudangi da ta taya na gabatar da shirin da Ms Julie Gresham da ta hada shirin da bada umarni da injiniyan mu Mr Carl, ni Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya.